Masu saurare, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu Si Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 6 ga watan Agusta. To a yayin da wasu ke cewa ficewar shugaban majalisar dattawan Najeriya da wasu manya daga APC ka iya na kasa jam'iyyar, wani sanata na ganin ba lalle APC ta galabaita ba. Ko me yace?
Kai ma ka gani yanzu kaman akwara da shi ya koma PDP, mutanen PDP gaba daya har da chairman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma APC.
To kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafar da shirin sana da rashin tayi. Babangida Jibrin zai gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya. Akwai kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurari, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane 91 sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ji rauni a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia jiya Lahadi. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki 7 kuma ta aukune a kimanin kilomita 10.5 arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji duriyar ta ko kuma hushinta a tsibirin Bali da Sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin Yaba. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce girgizar ƙasar ta katse wutar lantarki a wasu yankunan birnin da dama, kuma an kwashe majinyata daga babbar asibitin yankin. Sojojin ƙasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia bayan tarzoma da ta barke a babban birnin ƙasar da ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29. A ranar Juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba. Wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar People's Democratic ta yankin Somalia mai suna Hadar Abdi Ismail ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin tarayya ke da alhakin kashe mutanen. Ya ɗora laifin ɓarkewar tarzomar a kan abin da ya kira nuna fushi a kan kutsawar sojoji ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba cikin birnin. Ismail ya ce an auna unguwannin waɗanda ba 'yan asalin Somalia ba, aka yi sace-sace a shaguna, aka ƙone gine-gine har da aƙalla coci guda ɗaya. To waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan birnin Chicago nan Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba aƙalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24 a cikin birnin. 5 daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu, ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa wadda aka harba a fuska. Wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Sun-Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani. Ana zaman zulumi kuma ƙila tarzomar ta ƙara muni. Jami'in 'yan sandan ya ce ya ji mutane suna magana ta wayoyinsu ta hannu, suna shirin kai hare-haren ramuwar gayya, kuma suna kira ga wasu mutane da su ma su ɗauki matakin kai hare-haren na ramuwar gayya. A makon jiya, ɗaruruwa masu zanga-zanga suka tare babban titin birnin Chicago domin nuna rashin amincewarsu ga tarzomar da suke da alaƙa da mallakar bindiga. Suka buƙaci magajin garin da ya yi murabus. Har yanzu magajin garin bai ce uffin ba game da tarzomar ta ƙarshen mako, to amma ya buƙaci a ɗauki ƙarin matakan daƙile yawan mallakar bindiga ba ma a birnin Chicago kaɗai ba, amma a dukkan jihar Illinois. A birnin kurin an kashe fiye da mutane 300 a birnin Chicago, fiye da kowane birni a nan Amurka. Jiya Lahadi bangarorin kasar Sudan ta kudu suka sanya hannu akan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasar shekaru biyar da ya kashe dubban mutane ya kuma sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu. Kamfanin dallancin labaran ƙasar da ake cewa Suna a takaice ya ba da labarin cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa shugaban ƴan ta'ayyar Riek Machar ne suka rattaba hannu akan yarjejeniyar. Wani bangaren yarjejeniyar ya tanadi shugaba Kiir ya ci gaba da zama shugaban ƙasa kuma Machar ya koma ƙasar a zaman ɗaya daga cikin mataimakan shugaban ƙasar guda biyar. Da a yi watanni takwas a zaman watannin kafa harsashen mulki na wucin gadi. Majalisar ministoci kuma za ta kunshi ministoci 20 daga jam'iyyar shugaba Kiir, 9 daga bangaren Machar, sannan 6 daga sauran bangarorin. Wannan shine yunkurin baya-bayan nan na kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya da tsagaita bude wuta tun lokacin da yaki ya barke a shekara ta 2013.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ganin yadda ake ta cece ku ce kan canza sheka da wasu jigajigan APC suka yi, wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya nemi jin ta bakin wani jigon APC kuma Senator mai wakiltar kudancin Borno Senator Muhammad Ali Ndumi wanda ya ce,
to kamar yadda nace dai mulki Allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama, saboda haka canja shekan wani ko barin jam'iyyar wani musamman shi matsayin shugaban kasa President Muhammad Buhari a yadda ka sani da irin goyen bayan da yake a wajen talakawa ba za ka ce zai shafi daman sanacin zabe ba, amma za a iya cewa a wayansu jihohi wanda suka canja sheka suna da karfi. Alal misali kaman a Kano ba za ka ce canja shekan Kwankwaso ba zai tabo performance na jami'an ba, ko kuma a Kwara tafiyan shi Saraki ka ce a Kwara ba komai bane, wannan ba haka bane. Amma ba zai kuma sa akan cewa APC za ta iya faɗi zaɓe a Kano ko a Kwara ba tukuna, sai abinda lokaci ya yi. Don kai ma ka gani yanzu kaman a Kwara da shi ya koma PDP, mutanen PDP gaba ɗaya har da ciyaman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma APC. To haka ne ake ta wayannan tafiya da dawa. Yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai yan PDP da muna magana da su wanda suke so su dawo APC. Akwai diyawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawowa, don sun gane suna ganin akan cewa inda suka je din kaman ba destination, inda suke din yafi musu, inda kaman za su samu abin da suke nema ba ma za su tafi ko ina ba.
Don me kuke gani ke kawo wannan canjin sheka ne musamman ma ga ku yan majalisar dattawa, ganin cewa ku dattawa ne kuma a ce ba ku tsaya wuri ɗaya ba?
Ita wannan zaka tambaye su ne, amma wannan ba sabon abu bane, don kowane lokaci in lokacin zabe ya kusa haka idan ka hangi cewa akwai wanda suke so su tare maka hanya, mafi yawan matsalolin su a gida ne da gwamnonin su ko kuma da jama'an su, shine abin da yake yasa suka canza sheka. Sanan kaman a shi shugaban majalisar dattawa wato Bukola Saraki ne ya ga kaman matsalan shi ya jawo kansa, don ba zai yi ka ce kana party kuma kana jami'a kuma kana ma wancan jami'a da kake kaci da shi kuma kana masa zogon kasa ba.
Zogon kasa kaman wani ne
a to yanzu kaga ga ayyuka daban-daban da yake gaban majalisar dattawa ko kuma majalisar tarayya wanda an bari ba ai aiki a kai ba. Sanan alal misali an rufe an ce wa mun ta hutu bayan ga aikin kasafin kudi na FCT, akwai kasafin kudi na INEC wanda idan ba a yi ba to zabe na gaba fa zai zamanto a cikin barazana. Akwai confirmation na FEMA chairman da commissioner, akwai confirmation na Federal Civil Service Commission, ma'ana yanzu haka ko ana so a dauki ma'aikata ba zai yi ba don babu committee. Akwai confirmation na deputy governor na Central Bank, akwai confirmation na ICPC, akwai kuma abinan approval da ake nema na karban bashi don a biya aiwatar da budget na 2018 wanda surga sun bada approval. Duk wayannan an bari don abinda ya shafi mutum daya kuna yayi.
To ba gani kamar ku jami'ance musamman jami'ar APC su suke ta yi masa kunnin bala, suna ta bin shi da wasu batutuwa musamman ma kamar na gayyatarsa da rundunar yan sanda ke yi da kuma EFCC da sauransu, ce sai ya fice daga jami'ar taku?
Babban maganar tambayan shine yana da gaskiya? ni fa an zarge ni da babban laifin da yafi na kowa. An ce ni ne nake sponsoring Boko Haram. Ina sanin lokacin naje aka kai ni kotu shekara 6 ina kotu tunda ina da gaskiya na ba abin da ba su yi ba. Duk wanda yake da gaskiya Allah yana tare da shi. To me yasa inde police sun neme ka sun ce kana da alaka da wayoyin suka kakkashe mutane wajen 30. In ni ne zan je in wanke kaina kawai abin da.
Ba ka da ranka eh jam'iyyar PDP yanzu ta iya kada ku a zabe mai zuwa musamman ma da shugabancin kasar nan ganin cewa kusan a gwamnati da dama sun koma jam'iyyar PDP da sanatoci hakan nan da kuma shi ma shugaban majalisar da ta.
Eh to ni fa maganan PDP duk yadda na faɗa za a ce don ina da bakin abin nan ma PDP. Amma PDP fa kamar yadda na ga muku a turanci nace kamar wanda ya mutu ne yace zai tashi. In ya tashi ma ai abin gudu ne.
Kamar kare ka tsaya zabe a jam'iyyar PDP har ma an zabe ka matsayin senator.
A da ba? Eh a da yanzu ba yanzu a da me raba da Boko Haram fa abin dan PDP ne. In an ce bisa zargi dundun su suka girmar da Boko Haram su ne kamar ko mu ce uban Boko Haram ko ba gaskiya ba. An zo makamin da za a saya a yaki Boko Haram PDP su rabar da kuɗin. To Allahu ya alamu Najeriya fa ba sa mantuwa.
To a gaida Haruna da wannan hirar kafin mu ci gaba ga mai dogon zamani.
Sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yarun da san kalife na laraba anye bodo ngodo daba da mamba.
To gaida marigayi shata yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Da ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
tayi akan bar arha ko shakka babu. Masu sauraron mu barka da warhaka. Salu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin. Yau shirin zai tattauna ne akan abin da yanzu ake kira yaki akan cinikayya tsakanin manyan kasashe biyu wato China da Amurka. Da tasirin da yakin ka iya yi a kasashe masu tasowa. Masana za su tattauna akan wannan takaddamar su fahimtar da mu musamman ƴan kasuwan mu dake kasuwanci da kasashen. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawar.
Masarari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa da masana da kuma masu ruwa da tsaki akan wato wani batu da ya bujiro tsakanin manyan kasashen duniya ta fuskar cinikayya. Wato kasashen Amurka da China a yan kwanakin nan wasu abubuwa suna tasowa musamman dangane da manufofin kasashen biyu ta fuskar hulɗar kasuwanci da cinikayya, inda kididdiga dai a baya ta nuna cewa harkokin al'amura na cinikayya da ita Amurka take yi da China, wato daga China din zuwa Amurka ya kai kimanin dalar Amurka wato biliyan 500 a kowace shekara, yayin da ita kuma China take yin wannan makamanciyar hulɗar da Amurka wa akan kudaden da basu gaza dala biliyan 130 ba. Wannan ya nuna kenan wato da tazara mai yawa ita Amurka ta ma dogara kenan za ka iya cewa ka cukam da ita China ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar shigowa da kayayyakin ƙetare. Akan wannan muke so mu tattauna mu ga cewa tunda wannan takaddama ta taso waye zai fi wani shan wahala, kuma kididdigar har ila yau ta nuna cewa Nigeria ta dogara da ita kasar China wato da abin da take shigowa da shi da kuma aikace-aikace da kamfanonin China ke yi a Nigeria, shine abin da ake cewa goods and services ya kai misalin kimanin kashi 70 cikin 100 na wannan hulɗata wato alaka. Dan haka za ka iya cewa baya ga ita Najeriya tana hulɗa da China da wannan al'amari mai zurfi, hakan Najeriya kuma tana hulɗa da Amurka. Dan haka za ka iya cewa ta hannun dama da hannun hagu Najeriya watakila tana da ruwa da tsaki ga abin da yake nema ya auku ko ke afkuwa tsakanin waɗancan ƙasashe guda biyu. Dan haka za mu tattauna da waɗannan masana domin ganin cewa wai wannan abin da yake wannan takaddama tsakanin kasashen biyu alfanu za ta zama ga sha'anin tattalin arzikin Najeriya ko kuma a'a akwai wani sartsi dangane da wannan batu. Alhan haka ne ma muka gayyato Alhaji Suleiman Bello, tsohon mataimakin shugaba na daya a cibiyar kasuwanci masana'antu da ayyukan noma ta jihar Kano, kuma jami'i a wannan wato cibiya a matakin tarayya ta Najeriya a yanzu haka, domin wato masani ne a wannan fuska, kuma yana cinikayya da kasashe daban-daban, kuma dan kasuwa ne tammi. Haka kuma mun gayyato Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki wanda ba bako bane a wannan fili. Alhaji Suleiman, barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Dr. Lawan Habib, barka da kasancewa a zaure.
Assalamu alaikum.
To za mu fara da Dr. Wai wannan takaddama, yi mana shimfiɗa man dangane da ina ta samu asali, sannan ina ta sa gaba.
Wato shi tattalin arziki ya haɗu da siyasa wanda ake kira political economy, siyasa ta tattalin arzikin kasashe. Kowace ƙasa burinta ta zama cewa ta dogara da kanta da amfanuwa daga muhimman kayayyaki waɗanda ba za ta iya dogara da kanta ba ta same su a cikin sauƙi, domin ta agazawa al'ummarta da zamantakewarta. A wannan yasa kowace ƙasa tana kokawar ta ga tsuwa ne abokan cinikayyarta, kuma me za ta yi, kuma da za ta dogara da su, kuma taya su kuma za su dogara, kuma dogarin ya zamana sun fi dogaro da ita fiye da yadda ita take dogaro da su. Bambancin kasashen da suka ci gaba masu masana'antu da marasa masana'antu su ne, su masu masana'antu suna kokarin ya zamana cewa dogaransu da kasashe masu tasowa kalilan ne, su kuma waɗancan su dogara da su kacokan. To a nan wato manya ne guda biyu sai zamana cewa ana yakin tattalin arziki, wanda shi kuma makaminsa siyasar tattalin arziki ne. Hakika China ta dago da yawan mutane da yawan al'umma da fasaha ta yadda ita take amfani da wannan damar wajen shigar da bukatun mutanen duniya da sayar musu da kaya. Manhajarta ita ce ta sana'antar da kayan da mutanen duniya suke bukata, ba wai wanda ita take bukata ta sayar ba. America kuma daga bangare ita ma ta girma tana sana'antar da kayayyakin da duniya take bukata. Abinda ya taimaki China shine ta yi iya kokarinta ta tsaye da darajar kudinta yadda kasashe masu tasowa za su iya samun damar siyan kayayyakinta. Kuma ta shiga cikin siyasar duniya yadda ta shigo cikin kasashe waɗanda ba sa iya sana'antar da kaya suke siya. Manyan kasashen duniya duk sun samu abin da ake kira market saturation, don kowa ya kai gaci, kowa yana iya sana'antar da abin da kowa zai iya sana'antarwa. Suna saboda haka kawai kowa zai duba iga menene ifi sauki ne, abin da ake kira comparative advantage. To a rigimar su duk akan kasashe masu tasowa ne, dan anan kasuwar take. To saboda haka idan ka duba Najeriya, wadda a cikin kasashe masu tasowa tana ɗaya daga cikin kasashen da ba sa sana'antar da kayayyaki, kuma suke da yawan mutane, kuma yawan mutane shine kasuwa. Ita China wato kayayyakinta sun fi sauki saboda yadda ta yi abin nan, ta tsaye da darajar kuɗinta yadda kasashe masu tasowa za su iya siyan kayayyaki, kuma ta samu shiga siyasar duniya, ta shigo cikin musamman Afirka, wanda kusan headquarter tarayya ta Afirka ma tana da hannu China a gina ta, da taimakawa waɗansu ƙasashen da ba su da kuɗi amma suna da wato kamar ma'adanai, suka yi ba ni gishiri ba kamar da China su samu buƙatunsu na kayayyaki, ita kuma ta samu ita ta biyan buƙata. America daga ɗaya ɓangaren babban matsalar ta shine kuɗinta, saboda ita ce kusan shugaba a duniya cikin ƙasashen da suka ci gaba, saboda haka kuɗinta yayi daraja yayi ƙwari yadda kayanta ba koyaushe suke iya shiga ba. To saboda haka sai ya zama cewa China tana iya sana'antar da kaya su zama da sauki a cikin America, sai ya zama ɗan America sun fi son su siyi kayan da China ta yi, saboda China za ta yi kaya irin wadda ƙasar take so, da irin ƙwarinsu
nagartarsu
irin wadda ake so za ta yi ta shigo da su. Shi yasa za ka ga akwai jibin cinikayya a tsakaninsu, wanda wannan sama da kayan biliyan 500 wanda China take shigowa da shi America, kuma Amerikawa suke siya, wanda ita kuma America saboda kudinta ya darajarsa ta yi kwari kayan da take iya fita da su su ɗan Charles ya bai wuce na dala biliyan 130 ba
a shekara.
Wannan ya sa ita tattalin arzikin America da yana dada fadada amma yana shiga matsala ta yadda akwai marasa aikin yi saboda aikin yi ya dogara da yadda masana'antu suka fadada suke sana'antar da kaya kuma suke nasarar sai da su a kasashe na duniya daban-daban. To daga sanda ita America take yin kayan da ba sa shiga cikin China kuma ba sa shiga cikin kasashe na Afirka sosai saboda tsadarsa dan darajar dala, sai ya zama cewa rashin aikin yi da rage sana'antar da kaya a America wanda yake taba yan America. Donald Trump ɗaya daga cikin alƙawarin da aka ɗauke shi shine ya toshe wannan gibin na mamayar China da ta yi wa tattalin arzikin America. To idan ya bari China ta ci gaba, China tana kawo kaya masu sauki cikin America, ita kuma ba ta siya, wannan sai ike taba zamantakewarsu da tattalin arzikinsu gaba ɗaya. To wannan shine ya kawo rigima ta yadda yaya zai yi ya zuba haraji da yawa a kayan China, su ma ya zama na cewa darajarsu ko kuma farashinsu ya karu tunda su ba su sai nasa ba, su kuma suna da nasu shirin su ma akan kan nasa. To idan kowace ta kara kowace kudin fito, zai zama na cewa farashin kowace zai dada tashi. A yanzu America, a cikin kasuwannin America, saboda mafi yawan kamfanonin su suna amfani shigo da kaya daga China, waɗansu kamfanonin nasu ma a China suka yi su sana'antar da kayan a can su shigo da shi cikin America, saboda haka sun fara samun girgiza. Wannan girgiza ta rigima wato yakin tattalin arziki na waɗannan ƙasashe guda biyu yana da zai iya taimako ko ilahantar da ba wai kawai America ba amma sauran ƙasashen duniya da suke cinikayya da waɗannan ƙasashe.
Jama'a, za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. A madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu da Tobahiro Dedane da suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
To ga sheka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridan ne da jaridan Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa yanzu haka akwai 'yan Najeriya kimanin 60,000 masu kokarin zuwa kasashen Turai da ke kasar Libya. A cewar mataimakin jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya, Richard Young, shekaru biyu da suka gabata 'yan Najeriya 80,000 ne suka samu kansu a kasar Libya, a yanda kimanin 10,000 suka rasa rayukansu a kokarin da suke na tsallaka tekun Mediterranean domin zuwa Turai. Yanzu kuma akwai kimanin 60,000 da ke sansanoni daban-daban a ƙasar ta Libya. Sai kuma jaridar Vanguard, inda ta rawaito jam'iyyar PDP na zargin gwamnatin tarayya da kuma jam'iyyar APC da cewa tana wani shiri na ganin sai ta tsige shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki, wanda ya sauya jam'iyya daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Sai kuma tuni jam'iyyar APC ta musanta wannan zargi, tana mai cewa ta jam'iyya ce mai bin tsari irin na demokradiyya, kuma kamata ya shugaban majalisar dattijan ya ajiye mukaminsa, ganin cewa an zaɓe shi ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta rawaito cewa shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Mr. Godswin Akpabio ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jiya a birnin London, kwana hudu kafin ya koma jam'iyyar APC. Tunda farko dai Akpabio ya gana da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a birnin Abuja a makon da ta gabata, a inda kuma ya gana da shugaban dattijan jam'iyyar APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a birnin Lagos, kafin ganawarsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ana raɗin cewa dai shugaban marasa rinjayen ɗan jam'iyyar PDP zai koma jam'iyyar APC a ranar 9 ga watan Agusta. Har ila yau dai jaridan ta The Nation ta rawaito mutuwar wasu masu yi wa ƙasa hidima guda 9 a ƙaramar hukumar Gashaka da ke jihar Taraba a ranar Asabar ɗin nan, a lokacin da suka fada wani kogi da ke ƙaramar hukumar. Tuni dai 'yan sanda suka ce sun gano gawakin masu yi wa kasan hidima guda 7 a ranar Lahadin nan a garin Nagashaka dake kusa da tsaunin Mambila a jihar ta Taraba. Sai kuma jaridar The Point, jaridar Ruwaito, fadar shugaban Najeriya na kira ga majalisun dokokin tarayyar Najeriya da su dawo daga hutun da suke yi na wata biyu domin duba kasafin kudin hukumar zabe. Jaridar ta Ruwaito mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin majalisa, Senata Ita Inang, na cewa akwai bukatar majalisun su dawo domin duba kasafin kudin bana da ya shafi kudaden zabe domin samun nasarar gudanar da zaben shekara mai zuwa, da kuma wasu mukamai da gwamnati ke so yan majalisar su amince da su na hukumar yaki da cin hanci da rashawa. Da nada sabon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya da kuma wasu ma'aikatu na kasar. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma Detroit, ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad na musanta rahotannin da ake bazawa cewa gwamnati ta yi niyyar mai gurbin shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Bukola Saraki da ya sauya jam'iyya da tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom, kuma shugaban marsarin jihar na majalisar dattijai Goswin Afabio wanda ake sa ran zai sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Baban Ejiprom, Murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Indonesia, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ta girgizar kasa, sai mu ce Allah shi tsayar hakan nan. Wa'anda suka mutu Allah shi jikan su, wa'anda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya. Sai kun Allah kenan. Sai kun Allah, sai kallo.
To yanzu kuma ga Jummai Ali da labaran duniya amma fa a takaice.
Akalla mutane 91 sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ji rauni a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia jiya Lahadi. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki 7 kuma ta akuni a kimanin kilomita 10.5 arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hushinta a tsibirin Bali da Sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin Yaba. Sojojin ƙasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia bayan tarzoma da ta ɓarke da ta zama sanadin mutuwar aƙalla mutane 29 a ranar Juma'a faɗa ya ɓarke bayan kila saɓanin da aka samu tsakanin ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba. Amma wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar People Democratic ta yankin Somalia mai suna Hadar Abdi Ismail ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin tarayya ne ke da alhakin kashe mutanen. 'Yan sandan birnin Chicago na Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harbi aƙalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24 a cikin birnin. Biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu, ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa da aka harbe a fuska. Wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Sun-Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani.
To wasu sauraron mu ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan, sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da takarantar wani labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai fa anjima.